sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 15 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke da su ga kanan labarai.
A wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kware da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da arzikin arewacin Najeriya.
To sai a gafarce mu. To a cikin shirin namu za ku ji cewa bayan sanar da gano man fetur a jihar Nasarawa yanzu haka ra'ayoyin 'yan arewa ya fara bullowa. Muna da rahoto kan haka. Haka kuma yau ranar 15 ga watan Janairu yake cika shekaru 57 tun juyin mulkin sojoji a karan farko a Najeriya. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu aro kuke aiko mana ta email. Amma fa yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci da kuma cika kun labaran duniyar. Akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi sa'adda wani jirgin saman passenger yayi hatsari a Pokhara dake Nepal, kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana. A hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru 5 a yar karamar kasar ta yankin Himalayas, daruruwan ma'aikatan ceto sun karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin Yeti ya fado dauke da mutane 72 daga Kathmandu babban birnin kasar. Babu wata alama ta matsalar yanayi a cewar mai magana da yawun hukumar sufurin jiragen sama na Nepal. Nirula ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an sami gano gawawwaki 30 kuma an kai su a asibiti, yayin da wasu gawawwaki 14 kuma har yanzu suna wurin da hatsarin ya auku. Kuma mahukunta na kokarin kawo motar kwashe baraguzai domin fitar da su. Gidan talabijin na kasar ya nuna ma'aikatan ceto suna binciken sashen da ya tarwatse na jirgin. Wani bangare na kasa dake kusa da wurin da hatsarin ya auku ya kone, inda ake iya ganin harsasan wuta na tashi. Akalla mutane 20 suka mutu a yayin da wasu 73 kuma suka sami raunuka a jiya Asabar, ciki har da yara kanana, a birnin Dnipro dake kudu maso gabashin Ukraine. A wurin da makamin Rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara, a cewar gwamnan yankin Valentin Razinjenko. Haka kuma wasu jerin makaman da Rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk da Odessa, kazalika da kuma yankin Kharkiv da kuma Kiev. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana nan ana ci gaba da kwashe baraguzai, ba kai ga iya tantance ko mutane nawa ne ke cikin baraguzan ba. To sai dai abin takeici shine adadin waɗanda suka mutu yana da ƙaruwa a kowace sa'a. Hukumomi a yankunan sun bayyana cewa na'urorin kariyar harin sama na Ukraine sun kakkabo wasu makaman da Russia ta harba a Mykolaiv da Odessa da Kiev da Khmelnytsky da Vinnytsia da kuma Ivano-Frankivsk. Babban komandan sojin Ukraine ya ce dakarunsa sun harbo 21 daga cikin makamai 33 da Russia ta harba. Harin ya haifar da katsewar wutar lantarki a yankuna da dama kamar yankin Kharkiv da shi kan birnin na Kharkiv. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira ga China da ta dinga bayar da bayane kan yanayi da matakin yaduwar cutar COVID-19 a kasar. Hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta bada sanarwar mutuwar mutane kusan 60,000 da ke da alaka da cutar tun daga watan Disamba, biyo bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyanawa duniya hakikanin abin da ke faruwa. Sanarwar ta bayar da alƙaluma na farko a hukumance tun sa'ad da jam'iyyar gurguzu mai mulki ta dakatar da dokokin takaita yaduwar cutar, dukuwa da yawan kamuwa da cutar da ya haifar da cika da batsewar asibitoci. Wata sanarwar hukumar ta WHO ta ce samar da bayanai zai bada damar kyakkyawar fahimtar yanayin annobar. Hukumar ta ce ta nemi China da ta ci gaba da bayyana mata irin waɗannan bayanai da aka boye da ma sauran al'umma baki ɗaya. To nan ba da jama'a ba murtala zai kama da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu leka Najeriya, inda sa'o'i kaɗan bayan da kamfanin NNPC ya ba da sanarwar samun man fetur a jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiya. Masu ruwa da tsaki sun ba da ra'ayoyi mabambanta a game da al'amarin. Wasu na murna, amma wasu na korafin cewa rashin shugabanci na gari na iya shafar wannan baiwa da Allah ya yi wa arewa a wannan lokacin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana.
Wata takarda mai dauke da sa hannun babban jami'in hulɗa da manema labarai na kamfanin NNPC, Garbadin Muhammad, ya bayyana cewa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa Mele Kolo Kyari ya ce a ƙarshen kwatan farko na wannan shekara ne za a fara aikin haƙar mai a Kiyana ta jihar Nasarawa. Garbadin ya ce ayyukan bincike sun gano cewa akwai man fetur mai yawa a jihar ta Nasarawa, kuma kamfanin a shirye yake yayi aikin da ya dace don samo mai da albarkatun iskar gas a cikinsa. Wannan mataki ya yi wa mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari daɗi, inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa
wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kware da gaske, kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya. Kai ba arewacin Najeriya kaɗai ba, dukkan Najeriya gaba ɗaya kowa zai samu cikakkiyar wadata. Kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ƙulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya, domin abubuwan da suke mana guri da shi kenan, to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa.
Amma ga babbar 'yar siyasa kuma mai gwagwarmayar ganin an kawo wa arewa ci gaba, Naja'atu Muhammad ta yi bayani ne akan abin da ya jibanci jagoranci.
Da daɗi ba daɗi, inda kaman zai zama amfani ga al'umma. Al'ummar jihar da ake magana derivation da kuma ƙasa baki ɗaya. Amfanin me yi wa mutanen ma Niger Delta, talakawan Niger Delta, banda gurɓatar da wajensu da yi. Yanzu zancen da ake a ƙasar nan kashi kusan 70 daga cikin 100 na man duk da Najeriya take fitarwa sace shake. To me amfaninsa ga al'umma? Ai, wai kare ya ce ana biki a gidansu ya gani a ƙasa. Saboda haka abin da zai faru shi ne a zo a tashi mutane daga gurin da suke, kamar yadda ake yanzu a Zamfara da sauran gurare na Katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai, ana ta karkashe mutane, ana kwace musu gurarensu. Haka za a ci gaba da yi a wannan. Muna roƙon Allah, idan Allah ya ba mu adalan shugabanni, idan muka jajirce, muka ƙoƙari, mu tsaya mu ga cewa mun samu jajirtattu waɗanda suka yanke shi ƙasa, in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba.
Shi kuwa masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'abu Idris Miƙati, ya ce abin alfahari ne samun mai a shiyar arewa.
Wani abin jin daɗi ne kuma godiya ga Allah mahaliccinmu mai kowa mai komi. Ba don komi ba za a iya haƙo wannan man fetur a sayar don a samu kuɗaɗen shiga da za a iya raya tattalin arzikin arewan Najeriya. Insha Allah za a iya haƙo man fetur ɗin nan ba tare da an samu matsaloli kamar yadda 'yan Niger Delta ke samu ba. In kika dubi misali ƙasar Saudi Arabia ko kuma wasu daga cikin kasashen Larabawa da Allah ya albarkace su da man fetur, ai ba za ki ji suna samun irin matsalolin da mu Najeriya muke samu ba.
A watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin haƙo ɗanyen mai na farko a arewacin Najeriya a Kulmani da ke kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani alkalin kotun kolin Brazil ya bada damar haɗawa da tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzomar da ta auku a babban birnin ƙasar a ranar 8 ga watan Janairu. Matsayar kotun ta zo ne a ranar Juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da ƙara ya buƙaci kotun kolin da ta haɗa da Bolsonaro domin kafa hujja kan buƙatar tasu masu gabatar da ƙara a wata haɗaka da aka yi kwanan nan domin yaƙi da ayyukan cin zarafin demokuraɗiyya. Sun gabatar da wani hoton bidiyo da Bolsonaro ya wallafa a kafar sada zumunta na yanar gizo kwanaki biyu bayan tarzomar da ya ce ba zaɓen shugaba Luis Inácio Lula da Silva aka yi ba, illa dai zaɓi ne na kotun ƙoli da kuma hukumar zaɓen ƙasar ta Brazil. Bolsonaro ya shafe saƙon washe gari, to amma a buƙatar da suka gabatar. Masu gabatar da ƙara sun ce duk da yake Bolsonaro ya wallafa hoton bidiyon ne bayan tarzomar, abin da ya kunsa ya isa a yi bincike kan halayyarsa kafin lamarin. Wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya Asabar ya shiga California da ta yi fama da matsalar guguwa, wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a 'yan makonnin nan, yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri. Yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa California ƙarshen hutun Amurka ya mazaya zuwa bakin teku a ranar Asabar, inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa. Rafukan da ba kasafai ake ganin sun kwarara kamar haka ba sun mamaye jihar tun daga ranar 26 ga watan Disamba, inda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki da zaftarewar ƙasa da kuma kwashe tituna. Fiye da mutane 24,000 ne suka rasa wutar lantarki har ya zuwa yammacin ranar Asabar, a cewar shafin yanar gizo na poweroutage.us. Guguwar ta haifar da raguwar rabin adadin ruwan sama na shekara-shekara a gonakin noma da kuma dimbin dusar kankara mai kaurin mita 4.5 a cikin tsaunuka.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau ne ake cika shekaru 57 da sojoji suka kawo ƙarshen mulkin demokaradiyya na farko a Najeriya, wadda jagoranta suka dora ƙasar bisa tafarkin ci gaba. Duk da yake hakan bai samu ba, 'yan ƙasar na ganin ba a makara ba ga samar da kyakkyawan shugabanci da zai kai ƙasar ga ci gaba, muddin za a yi koyi ga magabatan. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu.
Bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai a shekara ta 1960, jagororinta a wancan lokacin sun nuna kishi da kuma kokarin ganin cewa sun mayar da ita tamkar Turai. Sai dai wannan kudurin nasu ya haɗu da cikas sanadiyar juyin mulki na farko da sojoji suka yi a ranar 15 ga Janairu na shekara ta 1966. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio na ganin cewa wannan juyin mulkin shine asasin duk wata matsala da Najeriya ta samu kanta ciki a wannan lokaci.
Musammahi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci, na addini, na bangaranci, wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka. Yakin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce ya dauka. Kusan duka matsalolin da kasar nan ta samu, musamman matsaloli waɗanda suka shafi siyasa da zamantakewa, za ka ga suna da alaka.
Wani abin sha'awa shine yadda magabata na wancan lokacin suka da kofa ga ayyukan bunƙasa ƙasa ba tare da ciwo bashi na kosisin kwabo ba. Dr. Tukur Mukhtar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar Usmanu Danfodio ya ce har yanzu jama'ar Najeriya na amfana da ayyukan da magabatan suka samar.
In ka diba kowane yanki zaka ga shugabanninsu sun aza su bisa ga wani tsari, bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani. Ga kamfanonin jiragen ƙasa ake tallodawa ana fita ƙasashen waje. Tsarin da sun kai ma ƙasa na farko wanda ake kira First National Development Plan. Har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su. Look at what the Kayanje Dam ciki an kai shi, ba ai aro kokobu ba. Jami'o'in nan ta Insuka da ta Ibadan da ta Zaria ba abu aro kokobu ba. Hanyoyi da ake kira trunk road, manyan hanyoyi wanda na fara hada kasa, ba aro kudi ba. Yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin mocin bashi bisa jikinka.
Masana na ganin cewa da shugabannin da Najeriya ta samu daga baya sun yi koyi da na farko, da tunin labarin da ake da shi yanzu na rashin ci gaba ya sauya, kamar yadda Farfesa Abubakar Abdullahi ke cewa.
Da a ce shugabanninmu irin su marigayi Sardauna, su Tafawa Balewa, su Cheb Obafemi Awolowo da Nnamdi Azikiwe a ce suna raye yau ko za su tashi yau, da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo bayan sun bayar mulkin kasar nan. Su kasar nan ci gabansu ba wai individual interest din su ba. Kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa.
To ko akwai dama ta dora Najeriya bisa kyakkyawan tafarki kamar yadda magabata suka dora ta a kai? Farfesa Bello Bada na ganin cewa
abu guda ka sa su koyi darasi lokacin da masu jefa kuri'a suka fara sanin ciyon kansu, suka fara nuna musu cewa aiki muke so ba ku ba mu kuɗi ba. Alƙawarin da kun kai mana shekaran jiya ba ku cika ba, kun dawo yanzu me za ku gaya mana? To wannan shi kasa su koyi darasi daga yan siyasa na gaba.
Yanzu kusan shekara 63 da Najeriya ta samu ƴancin kai, kuma gashi yanzu tana kan tafarkin demokuraɗiyya inda take daf da gudanar da zaɓuɓɓuka. Da yawa ƴan Najeriya na ganin cewa da ƴan siyasa na yanzu za su yi koyi da halayen irin na jamhuriya ta farko da za a samu bunƙasa a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu waɗanda ma suka gabata. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa kusan ƙarfe 10:16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sanamu kuma da arzikin sake kasancewa a cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin sadarwa ta yanar gizo da ma irin cigaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. Kamar kodayaushe dai, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To idan ana bi a makon da ya gabata, mun duba yadda kafofin sada zumunta na zamani waɗanda ake da su suka bada dama wajen samun kuɗaɗen shiga, musamman ma ga matasa waɗanda suke da baiwa ta fannin nishaɗi, wanda a yanzu haka suka maida hankali ga kafofin irin su TikTok, Instagram, Facebook da dai sauransu. Tambayar a nan ita ce, shin ana samun kuɗaɗe masu yawa a waɗannan kafofi da muka ambata? Abdulsalam S. Ramalam, wanda aka fi sani da Hausa Guy a dandalolin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani kan yadda shi ma yake samun kuɗaɗen shiga ta wannan hanya.
Wato Shamsiyya, ba ikirari bane, da gaske ne ana samun kuɗaɗen shiga ta shafukan sada zumunta. Kusan duka shafukan sada zumunta ana amfani da shi. Akwai dai kawai abu ya rabu biyu ne. Akwai masu amfani da shafin zumunta don samun nishaɗi, akwai kuma wanda suke amfani da shi don kasuwanci. To ni ina cikin wanda suke amfani da shi duka biyu, wato take in one kenan. Sannan tambayan ki na biyu, niya nake samun kuɗaɗen shiga? So kike ki haɗa ni da mutane dai ko? So amma dai wato lalle ana samun kuɗaɗen shiga, kuma kamar ni mutane za su yi mamaki duka da Facebook da Instagram da TikTok da YouTube har Twitter ma duka ana samun kuɗin shiga ta cikin su, kuma duka alhamdulillah ni ma ina samun kuɗin shiga duka ta waɗannan bangarorin.
To ban sani ba ko abin sirri ne, daga cikin dukan waɗannan kafofi wacce ne tafi samar maka da kuɗaɗen shiga?
To tunda kin ce ni ne, ni kam mutane ma za su yi ta mamaki, kuma wasu ma da muke magana da su suna mamaki, don kun mafi yawan masu content creation ko influencer sun fi maida aka ko masu kirkiran bidiyo ko wasu abubuwa a shafukan sada zumunta sun fi karkata a harkan YouTube. Nan ne ake ganin ya fi kawo kuɗi, ni kuma ba nan ne ya fi kawo min kuɗi ba. Mutane in ne musu magana wasu sai su dinga mamaki. Ni inda na fi samun kuɗi shine Facebook. Facebook ta fi kawo min kuɗi akan YouTube da duka sauran manhajojin. Kuma hanyoyi ne na samun kuɗi daban-daban, ya danganta da mutum, tsarin shi da yanda ya bi tsarin, da kuma menene manufan shi da me yake son ya cimma. So kowata manhaja akwai hanyoyin da mutane suke bi su samu kuɗin shiga ta cikin su. So ni tsari na da kuma irin salon da na ɗauka, na fi samun kuɗi ta harkan Facebook. Wannan shi ne manajan da na fi samun kuɗi, wanda da yawa mutane an magana sai ka ga suna a'a, wai dama Facebook ana samun kuɗi? Ce Facebook ana samun kuɗi, dan ni na fi samun kuɗi ta nan.
Ita ma Fatima Salis wacce ta yi fice a kafofin na sada zumunta da suna Sals Fatiti, ta bayyana kafar da ta fi samun karɓuwa da kuma samun kuɗaɗen shiga.
Duk a ciki Instagram ne nafi samun alheri daga gare shi, zance ko nafi amfana daga gare shi. So tun kafin fara TikTok ma na daɗe, ba ma da fara TikTok ma ina ga shekara ɗaya kenan da fara TikTok ɗinawa. amma kin ga Instagram ina ta yin shi ta nan ne mutane da suka sani banda ma tallan da nake yi na advert masu event ma suna son in zo musu ko waka ko kuma kawai in hallari event din su kawai as a guest artist kawai zan zo ba ma sina waka ba zuwa na dai za a biya ni kuɗi zan zo in ga mutane cewa zani zaki ga wasu masoyan ma wanda suke son ga sosai za su zo wurin saboda su haɗu da kai su gaisa da kai to gaskiya Instagram ne TikTok na fara shi yana da dadi shi ma kamar yadda nace amma har yanzu ban gama gane kanshi ba amma shi ma gaskiya hanya ne mai kyau na samun kuɗi
sai dai ana ganin kafofin sada zumunta na wannan zamanin sun rage yawan karfin da sauran kafofin sadarwa da suka hada da radio da talabijin suke da shi a yanzu musamman wajen isar da sako domin idan aka yi la'akari da cewa yawancin mutane suna da wayoyin hannu waɗanda suka ba da damar amfani da kafofin na sada zumunta lamarin da Hausa ga yayi tsokaci a kai tare da gaskatawa
eh da gaske ne kam shafukan sada zumunta sun rage karfin wato gidajen yada labarai manya-manya da suke ake amfani da su wajen tallace-tallace kuma hakan ya faru ne saboda wato shafukan sada zumunta na farko ya fi saukin tallata haja ya fi saurin isar da sako zuwa ga wanda ake son ya isa sannan kuma wani fage ne wanda in an yi tallan so daya yana nan zai ta ci gaba zai ta fadada har nan da wasu shekaru masu zuwa ba zai tafi ba sabanin gidajen yada labarai na radio da TV wanda in an yi tallan ka so daya ya tafi shikenan sai dai a ce a maimaita ba wai abu ne da zai tafi ba so shi kuma waɗanda suke ba da talla suna so da riba suke yi so suna son su yi amfani da wata kafa wanda in an yi musu tallan za ta ci gaba har ma wasu nake musu magana cewa to ku fatallan nan idan aka caje ku kaza ba asara kuka yi ba saboda ko nawa aka caje ku nan da shekara 10 wannan bidiyon yana nan a cikin wannan shafin kuma zai ci gaba da mutane za su kalla wani ba zai kalla ba ma sai nan da sati 5 ko nan da shekara 1 ma wani zai kalla sannan yayi tunanin cewa jiya aka yi shi ko da za aka sanya so abin da yasa abin ya karkata kenan ga shafukan sada zumunta sannan yanzu tallallikan ya zama kowa ma ya zama dan talla domin wasu ma da kansu suke tallata hajar su a shafukan sada zumunta kuma sai kiga suna da baiwan yin tallan kuma ya isa wurin masu wanda ake son ya isa wadanda kuma ba su da shi ko kuma manya-manya wanda ba su da lokacin hakan shine suke ba mutane irin mu
ita ma Sas Fatici ta yi kari da cewa
gaskiya inda muke zuwa wuce social media zan ce kafafen sada zumunta ko nan gaba ma zaki ga mutane ma sun daina damuwa da su yi abu wai a waje wanda ba social media ba sai zaki ga cewa ko masu shago da suke sayar abubuwa zaki ga mutum fa yana da shago a waje amma ba lalle bane ba a san shagon nan kamar yadda za a san wani shago wanda a social media online ne kawai yake in dai kina social media hankalin ki kwance ba yake kin gaba kanki wahala kin je kina neman ma customers ba kawai abin da zaki shine ki improving a content din da kike posting a kan page din abubuwan ki zaki ga mutane ma abubuwan ki na flying za su zo suna siya kamar ni yanzu ina da brand sunan shi brands myself kin gaba ni da shago yet idan ina son bude shago amma abin da yake kara hana bude shago shine saboda naga cewa a social media ma normal na ina abin nan ina business ina ba hina ba kai na bude shago ba mutum ne kawai zai zo page din ka ya follow ina son siya kaza ka je ka mai delivery ka zai biya kudin ka shikenan kin gane ki social media yana making abu very easy kuma gaskiya mutane da mu bil adam ba mu san wahala ina neman abu kawai zan je social media ne in duba so anan gaba gaskiya ina kaman social media zai zo ya rinjaye har shaguna ma abubuwa da yawa zai rinjaya zai zama shine kadai hanyar da mutane ma suke samun information on so many things which a yanzu ma haka yake already
to dai za a iya cewa tasirin da kafofin sada zumunta na yanar gizo ke da shi a wannan lokacin baya iya misaltuwa musamman ma duba da irin dama da matasa ke samu ta hanyoyin sai dai mafi muhimmancin abin da ya kamata a maida hankali akan shine amfani da damar wajen samun ribantuwa ta kafofin gabaki daya kuma da haka muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri zama lafiya
to madalla a gaida Shamsiya Hamza da wannan shiri to yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su rauke aiko mana ta email to saƙonmu na farko a yau ce waye masu kushe mulkin shugaba Buhari mu dai kallon sa kawai muke yi idan da sun fahimci shugabancin Buhari da ba su ga laifinsa ba laifin waɗanda suke dafa masa ya kamata su gani domin yana iya kokarinsa na gina al'umma na ƙasa da shi suna wargazawa daga ƙarshe muke addu'a Allah ya sauke baba Buhari lafiya akan kujerar mulki sako daga kawo mai ruwa Bajuga da kuma Adamu Abubakar Bajoga. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam Shagari. Ya fara da sallama ya ce VOA ku gaya wa 'yan siyasar Najeriya don Allah in sun je ɗauka alkawari wurin campaign. Su ɗauki daidai ƙarfinsu saboda mafi yawan lokuta sukan ɗauki alkawari. Amma ba sa cika saboda girman alkawarin da suka ɗauka yayin campaign. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna roƙon Allah da ya kama ni shugabanni na gari a jiharmu ta Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya a zaɓe mai zuwa. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Aliyu Usman Taka lafiya, da Sani mai lange-lange a wuri, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma, da tukur baban rediyo Matankari. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir da Alhaji Baraba da Fataskum, jihar Yoba a Najeriya. Su ma suka fara da sallama. Suka ce ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi. Hakan abin ayaba ne matuƙa da ya ƙarshe muke kiran jama'a musamman matasa da su yi amfani da wannan dama wajen karɓar katin zaɓensu. Domin sai da katin zaɓe za a yi canji mai ma'ana. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, ya ce Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasa mai ɗimbin arzikin jama'a da tarin yawan dukiya. Sai dai kuma a yayin da shugabanmu ke dariya, talakawan ƙasar mu kuka suke yi sakamakon mulkin kashin dankali da ake musu. Allah ya kyauta. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Baban Daman Mambandi da Allah Sarkin Yaƙin Nema da tasiri unguwar Tudu. Suka ce fatan alkhairi ga ɗaukacin ma'aikatan BOA Hausa, rufe kasuwannin gundumar Tilibiri bisa dalilan tsaro da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi, hakan abu ne mai kyau. Allah ya sa hakan ya zama silar magance tsaro a yankin Tilibiri da ma jamhuriyar Nijar baki ɗaya. To madalla, mun gode saƙon da kuka aiko mana, sai a cigaba da aikowa, za mu cigaba da kawo yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Sarfilo, a takaice, akalla mutane 44 suka rasa rayukansu a yau Lahadi sa'ad da wani jirgin saman fasinja ya yi hatsari a Pokhara da ke Nepal, kamar yadda wani jami'in kula da sufurin jiragen sama ya bayyana, a hatsari mafi muni da aka samu a cikin shekaru biyar a 'yar karamar kasar ta yankin Himalayas. Ɗaruruwan ma'aikatan ceto suna karaɗe yankin tsaunuka inda jirgin saman na kamfanin Yeti ya faɗo ɗauke da mutane 72 daga Kathmandu, babban birnin ƙasar. Akalla mutane 20 suka mutu a yayin da wasu 73 kuma suka sami raunuka a jiya Asabar, ciki har da yara ƙanana a birnin Dnipro da ke kudu maso gabashin Ukraine, a wurin da makamin Rasha ya tarwatsa wani sashe na ginin gidaje mai bene hawa tara, a cewar gwamnan yankin Valentin Razinizenko. Haka kuma wasu jerin makaman da Rasha ta harba sun lalata gine-gine a yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk da Odessa, kazalika da kuma yankin Kharkiv da kuma Kiev. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta kira ga China da ta dinga bayar da bayanai kan yanayi da matakin yaduwar cutar COVID-19 a kasar. Hakan na zuwa ne bayan gwamnati ta bada sanarwar mutuwar mutane kusan 60,000 da ke da alaka da cutar tun daga watan Disamba, biyo bayan korafe-korafe na tsawon makonni kan cewa ta ki bayyana wa duniya hakikanin abin da ke faruwa. Wani alkalin kotun kolin Brazil ya bada damar hadawa da tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro a cikin binciken da ake yi kan wanda ya tunzura tarzomar da ta auku a babban birnin kasar a ranar 8 ga watan Janairu. Matsayar kotun ta zo ne a ranar Juma'a bayan ofishin babban mai gabatar da kara ya buƙaci kotun kolin da ta hada da Bolsonaro. Wani sabon nau'in yanayi mai dauke da ruwan sama da dusar kankara da iska mai karfi a jiya Asabar ya shiga California da ta yi fama da matsalar guguwa, wanda shine yanayi na baya-bayan nan na yanayin guguwar rafuka da ya barna a jihar a 'yan makonnin nan, yayin da mako mai zuwa ya kamata ya dan kawo jinkiri. Yanayin na farkon nau'ukan biyu da ake tsammanin zai afkawa California a ƙarshen hutun Amurka ya mazaya zuwa bakin teku a ranar Asabar, inda ya haifar da ruwan sama mai karfi a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa.
To masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a shirin mun na yanzu ko kuma na yau gaba daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe da karfe 6 za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri wanda ya ba wato ya hada shirin da bada umarni, sai injiniyan mu Ms. Nashwan. Ni Sarfi da Hashin Gumel da na'ana kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.